sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan dare. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 22 ga watan Yunin 2022. A cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa al'umma na ci gaba da tururuwa wurin rajistar zabe a birnin Enugu babban birnin jihar Enugu. Za kuma ku ji cewa wata tawaga ta kungiyar nakasassu ƴan jam'iyyar APC ta gudanar da zanga-zanga a headquarters jam'iyyar da nuna rashin amincewa da zabin Tolu Bankole a matsayin shugaban nakasassu. Muna kuma tafaye da rahoto na musamman da kuma labarin wasanni, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Wata girgizar kasa mai karfin gaske a kudu maso gabashin Afghanistan ta kashe mutane sama da 1000 tare da raunata wasu ɗaruruwa, inji hukumomin Taliban. Masu aikin ceto sun ce akwai yiwuwar waɗanda suka mutu a cikin girgizar kasar da ta afku da safiyar yau Laraba ka iya ƙaruwa. Karamin ministan kula da bala'o'i na Taliban Maulawi Sharfuddin Muslim shine bayyana da adadin waɗanda suka mutu a wurin wani taron manema labarai a Kabul babban birnin kasar lokacin da yake bada rahotannin farko. Ya ce girgizar ta fi muni a lardin Patika da Khost wanda suke kudu maso gabashin kasar masu iyaka da Pakistan. Hukumar binciken yanayin kasa ta Amurka ta bayyana cewa girgizar kasar mai karfin maki 6.1 ta afku ne da sanyin safiyar yau Laraba a wani wuri mai tazaran kimanin kilomita 44 daga babban birnin Lardin Khost. Yan jarida na cikin gida da waɗanda suka shaidi lamarin sun ce waɗanda suka mutu za su iya kai 2500. Shugaban Lardi Muhammad Amini ya faɗa wa muryar Amurka cewa akalla mutane 1000 sun mutu, kana wasu 1500 suka jikata a cikin gundumomi biyu a lardin Patika kadai. Hotunan bidiyo da aka yada ta kafar sada zumunta sun nuna gidaje sun rushe da kuma buraguzai. Girgizar ta kuma taba Kabul babban birnin kasar. Hukumomin Taliban sun ce har yanzu mutane na karkashin buraguzan gini, kuma ana ci gaba da aikin ceto tare da samun tallafin jirage masu saukar ungulu. Sun kuma buƙaci ƙungiyoyin agaji da ke aiki a Afghanistan su taimaka wa ayyukan ceto. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa yau Laraba cewa Rasha na ci gaba da lugudan wuta yayin da take ƙoƙarin lullube yankin Severodonetsk. Wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta kuma ce akwai yiwuwar Rasha tana ƙoƙarin tura dakarunta masu yawa zuwa Donbas. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo da ya saba yi a duk dare cewa halin da sojojin ke ciki a yankin gabashin Luhansk da gaske ne yankin na cikin tashin hankali a yanzu. Maharan sun kuma matsa lamba sosai akan hanyar Donetsk. Ya ce Rasha ta ƙara ƙaimi domin ganin ta kori sojojin Ukraine daga muhimman wurare. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Joe Biden ya kira a yau Laraba ga majalisar dokokin kasar da ta dakatar da harajin man fetur na gwamnatin tarayya don taimakawa masu amfani da man su samu sauƙin hauhawan farashi da ke da nasaba da yakin Rasha a Ukraine. Gabanin furucin da Biden ya shirya game da farashin man, Fadar White House ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa shugaban ya bayar da goyon baya ga dakatar da haraji cent 18.4 akan galan mai har zuwa ƙarshen watan Satumba. Fadar White House ta ce shugaba Biden ya fahimci cewa batun kawar da harajin mai ba na shi kadai bane, kokarin kansa ba zai iya dauke tsadar farashi da ake gani ba. Amma shugaban ya yi imanin cewa wannan lokaci na musamman, lokacin da yakin Ukraine ke dora tsadar farashi akan iyalan Amurkawa, ya kamata majalisar ta yi duk abin da za ta iya domin samarwa iyalai masu aiki damar numfasawa. Kafofin yaɗa labaran Koriya ta Arewa sun rawaito cewa shugaban kasar Kim Jong-un ya kira taron manyan sojojin kasar. Kamfanin dillancin labaran Koriya ta Arewa ya ce yau Laraba babban taron kwamitin sojan ya fara ne a jiya Talata, kuma zai haɗa ne da yin nazari akan ayyukan tsaro a wannan shekara da kuma tabbatar da ayyuka masu muhimmanci da gaggawa don faɗaɗa ƙarfin sojan da aiwatar da manufofin tsaro. Tattaunawar da yana zuwa ne a daidai lokacin da Koriya ta Arewa ta cika shekara mafi tarihi da ta harba makaman ballistic, ciki har da makami mai linzami na farko da kasar ta yi a cikin kusan shekaru 5 mai karfin isa wata nahiya. A ƙarshe, adadin ƴan ƙasar New Zealand dake kallon ƙasar China a matsayin barazana ta siyasa ga yankin ya karu a cewar wani sabon bincike. Cibiyar Asian New Zealand Foundation ita ce ta gudanar da binciken wata kungiya mai zaman kanta a Wellington. Tun daga shekara 1997 kungiyar ta nemi jin ra'ayoyin ƴan ƙasar New Zealand. Daga cikin mutane sama da 1,100 da aka yi nazari a baya-bayan nan, kashi 13 cikin 100 kawai ne suke kallon China a matsayin abokiya, ra'ayin da ba shi da yawa. Kashi 58 cikin 100 na mutanen da suka bada ra'ayoyinsu sun yi la'akari da ƙasar China a matsayin barazana ta fannin siyasa. Wannan fargaban ya karu daga adadin bara na kashi 37 cikin 100. Gidauniyar ta ce ra'ayoyin 'yan ƙasar New Zealand suna la'akari da labaran kafafen yaɗa labarai wanda suka tsara yadda bayin ke ci gaba da dagewa a yankin tekun Pacific da kuma burinta na yankin tekun kudancin China. Kashi 10 a cikin 100 na masu amsa binciken sun yi la'akari da cewa China za ta yi aiki da gaskiya a duniya.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. Al'umma na ci gaba da tururuwa wajen rijistar zabe a birnin Enugu, babban birnin jihar Enugu, inda yanzu hakan wasu matasa sun kafa wata kungiyar sa kai don ganin kowa ya samu katin zabe gabanin babban zabe na 2023. Alfonso Okoro Igwe na dauke da karin bayani.
Har yanzu mutane musamman matasa na tururuwa wurin rijistar zabe a birnin Enugu, babban birnin jihar Enugu, don ganin sun cimma burin zaben ƴan takararsu a zabukan da za a gudanar a shekarar 2023. Kullun dai sai cika harabar Michael Opera Square da ke birnin Enugu ke yi da ɗaruruwan jama'a daga safe zuwa yamma, inda jama'a ke ta kai da kawowa tare da nacewa sai an ba su katin zabe. Lamarin nan ne ya sa wasu matasa suka gudanar da zanga-zanga har suka yi tattaki zuwa ofishin hukumar zabe da ke birnin jiya, inda suka buƙaci a ƙara yawan mashinan zabe domin gaggauta rijistar jama'a. Yanzu buƙatar ganin kowa ya samu katin zabe kafin a rufe rijista ya sa wasu matasan kuma suka kafa wata kungiyar sa kai da suka kira Connect to Humanity a wannan wurin. Kuma jama'a na cewa ta wannan kungiyar ana samun biyan buƙata. Inji jagoran kungiyar Injiniya Kinsili a Nikwocha, duk rumfunan nan da kake gani a nan muna hayar su ne da kuɗinmu, ba gudunmawar gwamnati. Haka ma waɗannan kujerun kullun da kuɗinmu muke hayar su, kuma tun da muka fara komai na tafiya su mul. Mr. Ndubisi Irana ce wani magidanci ne da ya sake dawowa don ganin ya samu katin zabe. Ya ce na zo nan jiya amma saboda cincirin don jama'a ban samu katin zabe ba, na zo kuma yau kuma aiki yana tafiya, na cike takardata kuma ina da imanin cewa zan samu kati na yau. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
A gaida Alfonso. A Najeriya har ila yau wata tawaga ta kungiyar na kasassu 'yan jam'iyyar APC ta gudanar da zanga-zanga a hedkwatan jam'iyyar don nuna rashin amincewa da zaben Tolu Bankole a matsayin shugaban na kasassu na jam'iyyar. Alhali sun ce ba shi da wata nakasa. Tawagar ta bawa jam'iyyar wa'adin mako biyu ta ɗau matakin sauya Bankole ko kuma su mamaye hedkwatar. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya aiko mana da ƙarin bayani.
A tsarin jam'iyyu dai ana samun matsayin shugaban na kasassu kamar yadda ake samun na matasa da mata, inda na kasassun na zahiri a APC ke cewa an zaɓi lafiyayye a matsayin wakilinsu. Yarima Suleiman shi ya jagoranci 'yan zanga-zangar, yana mai kira ga shugaban jam'iyyar Abdullahi Adamu ya ɗau matakin gaggawa kafin korafin ya ta'azzara.
tsarin shugabancin jam'iyya ta ce tun daga mazaba har zuwa ƙasa a doki shugabanci ko kuma wakilci ne mai bukata na musamman amma sai aka dauko wani mutum mai lafiya aka bashi shugabancin mu sanadiyar haka ya sa mu rasa koda mutum daya wanda zai zama delegate a yayin fitar da zaben dan takarar shugaban ƙasa sannan mun sake rasa damar shiga wasu komitocin da ake nadawa don fitar da dan takarar shugaban ƙasa idan da mutum ne mai bukata na musamman to dole zai kokari ya kare haƙƙin mutane masu bukata na musamman wannan da aka dauko shi a halin yanzu ba mu san cewa mai bukata na musamman bane kuma idan muka yi shiru mun bada wata dama kuma mun bude wata kofa ne wanda za a iya kwace commission namu wanda aka yi domin an taba nan an ji shiru wannan shi yasa muka hadu mun ba ma jam'iyya wa'adin sati biyu su gaggauta canja wannan mutum da suka dauko shi a matsayin shugaban jam'iyya idan ba haka ba za mu ci gaba da gogarmaya domin kwace ma mutane masu bukata yancin dinsu
da yake mai da martani shugaban da kasashen na APC Tolu Bankole ya ce rashin fahimtar waye na kasashe ya jawo korafin don ba sai an ga mutum yana wargaje kafin ya zama mai na kasa ba
looking for people for which they are looking for people most times using crutches they are looking for people most times on wheelbarrow but we have
suna son ganin mutum ne akan keken guragu ko sandunan tallafawa tafiya ko mutanen da ake tura a wheelbarrow amma akwai bambanci dan ne za a iya zayyana ni a matsayin mai matsalar gani da yasa nake amfani da tabarau inji Bankole
a well established eye center in Nigeria where we get there and I review myself they run away we should stop this
shugaban na masu na kasa APC ya kara da cewa yana shakkar ikirarin da yake yi a tafi asibitin ido in ya bude idan sa aka duba masu zargin za su ranta a nakare anan Yarima Suleiman ya shawarci Bankole ya daina yaudarar kansa da nuna shi mai da kasa ne dan zangar yana sa tabarau
ai ni ma ina yawo da glass amma ba wannan shine yake nufin cewa bana gani ba amma abinda muke magana shine mutumin da zai iya tuka mota mutumin da zai iya hango ka daga nisa ya ce wani wannan bai kamata ya zama wanda yake shugabancin mutane masu bukata na musamman ba wannan wai yana amfani da glass wannan ba abinda ya muna zafi da shi ya cire glass din sai aje ya koma can ya je ci gaba da kasuwancin sa ko kuma ci gaba da abu a lokacin mai bukata na musamman a zo a daura in ba haka ba za mu yi mai addu'a don mu tabbatar cewa ya zama gurgu ko kuma makawun da gaske
tawagar na kasashen karkashin Yarima Suleiman ta taba zargin gaban hukumar masu na kasa na kasa David Lalu da nuna bambanci wajen jagorancin sa inda Lalun wanda ya taba rike wannan mukamin na APC kuma yake da na kasar rashin ji da kunne ya ce ba su fahimce shi bane kuma kofar sa na bude ga dukkan kasassu da alwashin gayyatar su don tattaunawa zuwa yanzu dai ba yi wannan tattaunawar ba Nasiru Adamaili kai murar Amurka daga Abuja Najeriya
hangai da Nasiru yanzu kuma ga rahoto na musamman
a kwana-kwanan nan aka yi zaben gwamna a jihar Ekiti sai dai jam'iyyun siyasa kamar PDP da SDP sun yi zargin cewa an yi amfani da kuɗi a wajen zaben gwamnan na jihar Ekiti
sunana Abdullahi Tasu chairman na PDP na Addo Ekiti gabaki daya ni wannan zaben da aka yi gabaki daya ne amma ya tsorotar da ni saboda me saboda abin da yasa ni muka je mazaban mu kawai na ga mutane sun taho sun ma kai su 15 na ga sun ma me gunda ake zaben sun mutane an Alex sun zo sun fara shirye-shiryen za a fara zabe kai sai naga suna bin layuka suna ga mutane cewa ka zo kai zabe su ba za su bada kudi ba sai ka zabe su ka nuna musu sannan su baka 10,000 ka san ai dole tsoro dan kai sai naga jiki na yi sanyi kuma saboda abin da yasa ga jiki na yi sanyi mutane ne an wada da su tsohon shekara 4 an bar su a cikin yunwa ba dole su karba ba dole su karba
kana ganin yunwa ta tasa su karba kudi su yi zabe
yunwa sai mana wanda ma wani lokaci ma mutum ma samun 500 a gunsu ma akwai wahala amma ai an zo an nuna mai 10,000 ai dole ya karba amma kuma duk da haka wasu fama an ba su kudin ma wallahi ba su karba ba
yanzu kai ka gani da idon ka wanda aka ba kudi naira 10,000 ya zabe
ai ba ma guda ɗaya zaka ce ba ai akwai ma'aikata a gunsu ga su nan mai zaka yi a cikin su suna da kuwa suna da mutane ga su nan su ma mai ka kai mai zaka yi kai kadai kana so kai magana ma sai dai a ringa zagin ka ana cewa kai kadai ne anan ku bar mana su zaba kuma suna zaba da kanuna ku goma haka ake sai a je a ba ku 100,000
kamar kuma jam'iyyar PDP za ku je kotu
mu je mai a kotu ai ba mu da aiki a kotu wai ai alhamdulillah tun da yanzu ba kudi sun ce zabe an fadi sakamako an ce su dai ai ba mu da aiki a ko abinda muke jira su shine zaben shugaban kasa kuma Allah ya da Allah sai ya ba mu sa'a
sunana Sliat Gambo director ni ce shugaban woman leader na Ekiti na PDP
to a bangaren ku mata ya kuka ji da wannan zabe musamman ku yan PDP da aka kaso a wannan zabe
kin ga wannan zaben ya dora mun kai sai da na bar wajen da ciwon kai na zo gida saboda abun da na gani abubuwa amma ban san wanda suke bai da kudi a wajen ba tunda na ga wajen argise na bar wajen kawai
ma baki ga wanda fita da kudi a fili ba
ban gani ba amma na ga wanda suka zo gida suna jirgin kudin a ido na sai ta ce nawa aka ba ni nashi ko sisi
sun ga miki cewa daga wurin zabe ne aka ba su wadannan kudin
daga wurin safi aka ba su
ya kuka ji da kuka fadi zabe ku MPDP anan Ado Ekiti
ya zamu yi mun bar ma Allah komi
sunana ce Muhammad Ahmed PRO Hausa Community ne SDP Ado Ekiti gaskiya an yi zagin nan gaskiya amma sun APC ba yi annaci ba su APC sun na ma kudi haka ne ba ya da ci ba
kana nan wurin zabe kenan
wurin zabe kenan
kai kaga wanda an ka ba kudi kafin ya yi zabe
to sun APC sun kashe dubu goma 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 kuma mu ma ba mu kashe kudi ba haka ba ya da ci ba
to ku me yasa ku bada dubu goma goma ba domin a zabe ku
to abun nan shine kaga su ne da sama su ne da presence su ne da komai da komai kuma mun yi magana shi ma shi ma zai je court
ita ko jam'iyyar APC da tallashi zaben gwamnatin na jihar Ekiti ta ce la 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 ba ta yi amfani da kuɗi ba a zaben
sunana Shehu Muhammad Gigale ni ne chairman na APC Ado Ekiti lahu gaman 16 a madadin karkashin Hausa Community zaben gwamnatin jihar Ekiti insha Allah da bi an yi shi lafiya lau cikin kwanciyar hankali da limana kuma mu jam'iyyar APC mu Allah ya ba wannan nasara 100%
ɗan siyasa irin su PDP da SDP suna da rigin cewa kun yi amfani da kuɗi a wajen zaben
wannan ka san shi dan adam zargi bai kare mai saboda dan adam bai samu bukata sai ba to sai ya kawo korafi ai ko makaho ya zo Ekiti ya san zaben da an kai ba magana kuɗi bane cancanta ce dan takarar da Allah ya ba mu shine bawo kowa ya san dan takarar mu ya cancanta mutane na so na 100% babu inda an kai magana amfani da kuɗi a cikin wannan zaben na APC na Ado Ekiti
kana ganin cewa dan takarar ku Oyi Banji yafi na SDP yafi na dan takarar PDP kurjini ko kuma cancanta
haba Hassan Umar Tambol kai ma sai an faɗa maka dan takarar mu Oyi Banji ai cancanta ce ta kawo cewa mutane suka fito rumfunan zabe 100% suka zabe shi a matsayin gwamnatin Ekiti saboda su samu aiki su samu biyan bukatunsu da ruwa da wuta da hanyoyi a ko ina jihar Ekiti lokacin gwamnatin 16 kuma shi wancan tsohon gwamna da zai bar kan mulki shine John Kai Defaimi ai kowa ya ga aikin da Ekiti saboda duk wanda ke yawo Ekiti lokacin gwamnatin 16 ya san Fayami inda babu hanya Fayami yayi ta inda babu ruwa an kai ruwa inda babu makarantun ne ai makarantun ne inda babu asibiti an yi su
wani agent a rumfar APC ya ce ba a yi amfani da kuɗi ba a wurin zaben
ni ne Alhaji Yaro mai nama Ado Ekiti a bisa gaskiya jam'iyyar mu ba ta yi unhwan da kuɗi ba ko kuma ba mu yi unhwan da shi ba so ne kawai da jama'a ko APC saboda bawo yana da jama'a Fayami yana da jama'a
Farfesa Bello Bada na jami'ar Sokoto ya ce yin amfani da kuɗi a zabe mummunan abu ne
to na farko dai hakikani wannan mummunan abu ne farin ciki ba ga demokradiya irin ta Najeriya a dinda dama suke nufi da demokradiya suna nufi a ba mutane dama da yanci su zabe a dinda ya kwanta musu to a lokacin da an ka sai kuri'a ka jewa ma wanda baka kosa a dinda yake ciki ba sai dai akan ciki da an kai na kuri'a to magana yanci ka zabe abin da take so kaga ba ta kota su ba anan demokradiya ta shi a kanshi demokradiya ba ana ne a yi muku wai cici a yi muku makarantun ne a yi muku riyoji ba ko gwamnati so da ta taho tana cici tana makarantun ne tana riyoji amma gwamnati so da ba ta taho ba ku dama ku zaɓi shugabanni mu da kuke so to wannan shi a babban bambancin da demokradiya demokradiya na ba ku dama ku zaɓi abin da kuke so to da inda ya zamanta sayan kuri'a ta aki to magana yanci ta zaɓi shugabannin da take so ba ta taso ba wannan shi a mugun sabon salo ya to kiri a kasan mu
Profesa menene illar watan sayan kuri'u ga yan siyasa
abin da illa shine za a dora muku shugabanni wadanda ba su in an bar ku zaben kanku idan kanku ba su za ku zaba ba wannan kuma ya kara sa mutane su kara sa ta yi su aji aiki da su yi shi sannan kada su ba mutane yancin walwala da yancin wadan albarkar bakin saboda ko yoshe suka so za su sai kuri'a su zama shugabanni ba domin cancanta ba domin an zaben su kuma dukkan manyan jam'iyyu din nan ina tabbatar ma suna da hannu ga wanga
daraktan hukumar kula da matasa masu hidimar kasa Brigadier General Muhammad Fada ya yi karin bayani a game da matasan da suka yi aikin zaben gwamnatin na jihar Ekiti
mutanen da aka yi amfani da su wajen wannan zabe mutum 5000 da wani abu kansu masu hidimar kasa ne na musu bayanin cewa in suna son su zauna lafiya su yi aiki kamar yadda doka ta tanada that is electoral law. A can baya ana samun matsaloli tsakanin ƴan siyasa da su masu bauta ma kasa. A wannan karo a wannan zabe na Ekiti ko an samu irin haka? Ba a samu ba, in kaga an samu masu hidiman kasa ba su da laifi. Dalili na ja kunnan su na ce ku tsaya ku yi abin da tsarin doka na zabe ya ce a yi. In suka yi wannan su ba su da problem. In aka yi wannan ai za a tashi nama lafiya fata lafiya su. Masu hidiman kasa ai ba masu zabe bane. Abin da aka zabe ka haka za su rubuta ma ba kari. Bature yace yadda ka zauna ka dauki hoto haka hoton zai fito. Sun kaga wani na rigima da su to yana son yi abin da bai dace ba, su kuma ba su yadda ba. Na ja kunnan su nace kar ku yadda ku yi abin da bai dace ba, abin da ya saba ma doka. A wasu zabubuka ana samun kamar fada a wajen zabe da su masu bauta kasa har aji ma wasu. A wannan zabe ma an samu irin wannan halin da ake ciki, ba a sami irin wannan ba. Haƙƙi na ne in tabbatar da cewa iyayen masu hidimar kasa duka Najeriya na fi tunanin su yanzu akan ƴaƴana, magana da gaskiya, saboda ƴaƴana na sauke nauyin da Allah ya dora mu. Allah ya sa na haife su na ba su abubuwan da ya kamata su yi, su na sauke musu nauyi. Yanzu kuma Allah ya dora mun sabon nauyi na sama da mutum miliyan a Najeriya, wanda komai din su nayi tukunna su yi walwalar su ko kuma tsaron su. So hankali na ya fi karkata da su da sauran su. Ba matsala komai da aka ce in yi haƙƙin su ko anini ba zai yi ciwon kai ba.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Tambuwal. To bari mu dan shakata da wannan.
Baki mai yanka wuya. Shiri ne da zai rika duba lamuran siyasa, kamar daga tayar da ƴan takara, gangamin yakin neman zabe, alƙawuran siyasa da roman demokradiyya, har zuwa dambarwa da ke fitan siyasa a ƙasashen duniya daban-daban, musamman a nahiyar Afirka. Ku kasance da shirin a kowace ranar Laraba. Shirin mu na sati karfe 6 agogon Najeriya da Nijar, 7 agogon GMT da Ghana.
Madalla, yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice.
To Afirka na ba ta samu wakilci a gasar kasa da kasa na cin kofin Afirka na 'yan kasar shekaru 17 na shekarar 2023 da za a yi a Algeria bayan Black Stars ta gaza samun daci. 'Yan wasan na Faku Sifabin sun kasa izawa gaba saboda sun kasa doke Burkina Faso a wasan kusa da na ƙarshe na WAFO B under 17 ranar Talata. Black Stars sun fuskanci tirjewa daga abokan karawan nasu duk da kokari da sun kai. Kokarin nasu dai bai isa ba. Burkina Faso ta yi nasara madalla da bugun penalty da sun ka samu bayan an dawo daga hutu rabin lokaci. Usman Kamara ya ci wannan penalty da ya ba Young Stallions nasara a Cape Coast Stadium. Yanzu kenan Burkina Faso ta shirya tsaf wa wasan ƙarshe da Nigeria da ta doke Ivory Coast da ci 3-1 tun a farko. Burkina Faso da Nigeria za su samu wakilta a gasan zakaru na WAFO Zone B a kasar Algeria sabon shekara. Dan wasan gaba na Ghana Kevin Prince Boateng na sa ran samun gayyata zuwa Black Stars gabanin gasan cin kofin duniya da za a yi a kasar Qatar bayan ya sabunta yarjejeniya da Hitta Bellerin. Dan wasan mai shekaru 35 dai ya samu ƙarin kwandilan shekara ɗaya da club na Bundesliga bayan ya taimaka musu sun kauce da zamewa zuwa rukunin wasa na ƙasa. Boateng duk da rauninsa ya yi wasanni 19 wa club din yaran tansa a kakan shekara ta 2021 da kuma 2022. Tsohon dan wasan na AC Milan ya taka muhimmiyar rawa wa club a kakan da ta gabata duk da yawan rauni da ya rinka samu sun ka samu tsallake rijiya da baya. Hukumar da ke kula da kwallon kafar duniya FIFA a takaice ta bayyana cewar za ta fuskanci cin mutunci da za a yi wa 'yan wasa ta yanar gizo da sun ka hada da 'yan wasan Black Stars din Ghana yayin gasar cin kofin duniya a Qatar. Wani nazari na hukumar FIFA da FIFPro ya nuna cewar an kudurci niyyar farmar rabin 'yan wasan Euro 2020 da AFCON 2021 ta yanar gizo a cin mutuncinsu. A cikinsu waɗanda aka fi niyyar kai wa hari ne 'yan wasar Ingila uku Bukayo Saka, Marcus Rashford da Jadon Sancho a Euro 2020 kenan. Aikinmu shi ne mu kare ƙwallon ƙafa kuma hakan na somawa da 'yan wasa da ke kawo jin daɗi mai yawa da farin ciki gare mu duka daga irin rawar da suke takawa a fagen wasa, in ji shugaban FIFA Gianni Infantino. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Radwan Allah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To Hanifa, a takaice, wata girgizar kasa mai karfin gaske a kudu maso gabashin Afghanistan ta kashe mutane sama da 1,000 tare da raunata wasu ɗaruruwa, in ji hukumomin Taliban. Masu aikin ceto sun ce akwai yiwuwar waɗanda suka mutu a cikin girgizar kasar da ta afku da safe yau Laraba ka iya ƙaruwa. Karamin ministan kula da bala'o'i na Taliban Maulawi Sharfuddin Muslim shi ne bayyanar da adadin waɗanda suka mutu a wurin wani taron manema labarai a Kabul, babban birnin ƙasar, lokacin da yake ba da rahotannin farko. Ma'aikatar tsaron Burtaniya ta faɗa a yau Laraba cewa Rasha na ci gaba da lugudan wuta yayin da take ƙoƙarin lullube yankin Severodonetsk. Wata sanarwa da ma'aikatar ta fitar ta kuma ce akwai yiwuwar Rasha tana ƙoƙarin tura dakarunta masu yawa zuwa Donbas. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na farkon bidiyo da ya saba yi a duk dare cewa halin da sojojin ke ciki a yankin gabashin Luhansk da gaske ne yankin na cikin tashin hankali a yanzu. Maharan sun kuma matsa lamba sosai a kan hanyar Donetsk. Ya ce Rasha ta ƙara ƙaimi domin ganin ta kori sojojin Ukraine daga muhimman wurare. A ƙarshe, shugaban Amurka Joe Biden ya kira a yau Laraba ga majalisar dokokin ƙasar da ta dakatar da harajin man fetur na gwamnatin tarayya don taimakawa masu amfani da man su samu sauƙin hauhawan farashi da ke da nasaba da yakin Rasha a Ukraine. Gabanin furucin da Biden ya shirya game da farashin man, Fadar White House ta faɗa a cikin wata sanarwa cewa shugaban ya bayar da goyon baya ga dakatar da haraji cent 18.4 akan galan mai har zuwa ƙarshen watan Satumba.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya hada shirin, da engineer mu na yanzu Sidrak Franklin, ni Hanifa Kabir Isa nake cewa a kwana lafiya.